Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro tika to kai ba. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata a wannan zaure domin nazari da neman hanyoyin shawo kan takurawa abokan zaman aure, wani lamari da yake kai ga kisa. Yau za mu maida hankali ne kan kalubale da suke fuskanta a yunkurin taimakawa waɗanda suke samun kansu a wannan halin. Yau ma muna tare da Barista Maryam Ahmed, wata lauya kuma ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin iyali, da Malam Abba Bello, jami'in ƙungiyar da ke aikace-aikacen kiwon lafiyar iyali, da kuma Dr. Haruna Yakubu na sashen kula da lafiyar ƙwaƙwalwa a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Malam Abba ya bayyana wa jagoran wannan tattaunawa, wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, matakan da TBS ke ɗauka na shawo kan wannan lamari.
Matakanmu na farko shi ne kare afkosu. Mukan yi amfani da ɓangarori ko kuma al'amura kamar irin naku na jarida, wurin wayar da kan mutane da ilimantar da su akan illoli da harkokin zamantakewa a matakin farko kenan. Wayar kuma a lokaci guda muna aiki da hukumomi ko na gwamnati ko ba na gwamnati ba, masu zaman kansu kenan, domin yin wannan ayyuka na ilimantarwa da wayarwa da mutane kai. Sannan kamar yadda na fara faɗi, ya danganta. Misali, mu ɗauki spousal battery ɗin nan. Yanzu sun haka magana a kan lakaɗawa wace duka ko mace ta lakaɗawa miji da duka. To kaga it's possible za a samu raunuka da ciwuka. To kaga ana buƙatar su doctor a nan masu shigo. Ana buƙatar a tarere lafiyar shi wanda abu ya faru. Yanzu zan baka wani misali. A nan Kano aka samu mai gidan da ya hawo mota kawai don samu saɓani da matarsa. Ya hawo motarsa ya ruba ta biyu shi. Ya hada kafafuwanta da gidan da mota, ya mata rugurugurin kare a shida a kafa. So kaga wannan bayan ka yi magani na warkewar ta, kuma kana bukatar su da shi kai irin wannan aiki na psychosocial support din da zaka zauna da su ka amma fahimci menene ma masana ƙwaƙwalwa su fahimci menene. Akwai wanda dole din suka dangana da bangaren shari'a, maybe ka shigo da 'yan sanda, akwai wanda muka yana da 'ya'yan da komai. Bayan kotu ta ba da hukuncin cewar ya kore su daga gidan da ita da iyalan, kuma ita ce kotu ta ba da umarni ya mayar da su, ya ki mayar da su, sai da muka hada da 'yan sanda suka kamo shi aka ɗaure shi, sannan aka umarni su koma gidan su. Ya danganta da irin wani matsala ne, yaya abun ya faru da shauransu. Idan kuma da Allah ya kiyaye wanda zai resolve to, ba za a samu a kuwar rashin rai. Kaga wannan gaba ɗaya magana ce ta shari'a za ta shigo.
Maganan nan tun daga shi Malam Abba yana cewa har ma ana ta ware kotu, amma kuma kamar yadda muka faru wannan tattaunawa shi ne har yanzu alƙalman nan suna karuwa da waɗanda aka sani da waɗanda ma ba a sani ba. A hukuncin da ake da aka kama ga wanda aka kama da wannan laifi ne yake da wato sassauci da yawa, ko kuma ainihin dokokin da muke da kuri a kan wannan batu basu ɗau wato hukunce masu tsaurin da za su koya mutane daraki ba.
To a haƙiƙanin gaskiya zan iya cewa duka abubuwan da ka faɗa da kuma ƙari ma waɗanda baka faɗa ba. A haƙiƙanin gaskiya kamar yadda ake faɗa, idan mutum bai yi niyyar canjawa ba, babu abin da za ka yi masa wajen canji, sai dai ko ka yi amfani da ƙarfin hukuma ka ɗaure shi ka ajiye shi a gidan yari inda zai zauna, idan ya ji yana so ya buga abu sai ya bugi bango. Haƙiƙanin gaskiya al'ummarmu gaskiya muna da matsala. Haƙiƙanin gaskiya muna da matsala, kuma dole sai mun gaya kanmu gaskiya. Kamar misali, yanzu ana magana kan batu na auratayya, wanda a kowane guri idan ka zauna ka ce shi ne mafaka ta farko wanda yaro ya sani, kuma shi ne mafaka ta farko wajen gina al'umma kamar gida. To amma za ka ga cewa ƙalubalen da ke cikinta, za ka ga mijin bai san haƙƙin matarsa ba, bata gama sanin haƙƙin shi, kawai da yarda abin da yarda ya sani shi ne batu na haƙƙinsa ne, dole ya zo ya samu ita, dole su dafa masa abinci. Amma bai san wani irin haƙƙi ne nasa ya rataya a kan shi, bai san wani irin haƙƙi ne ya rataya na kan iyalansa ba, bai san haƙƙin maƙotakarsa ba, kuma haka zalika haka abin yake ci gaba. Kuma idan an zauna, kuma idan an tashi, yawanci ko a gurin faɗan ne za ka ji laifin nan jinsi ɗaya ke ɗorawa, kuma duk inda ka ce za ka ɗorawa jinsi ɗaya ba tare da kaji jinsin biyu ba. To definitely ɗaya daga cikin su kamar yadda daktar yake faɗa kuma kamar yadda Malam Abba yake faɗa, dole ne ɗaya daga cikin su idan yaji an takura masa sosai yaga tura ta kai bango kuma ba shi da mafita, dole zai nemi wa kansa mafita.
To da haka ne misali tunda muna da dokoki, dokokin ne ba su wadata ba.
Idan an tashi an yi magana kan cewa za a yi magana kan dokoki, to ba sai an kawo wayannan kisa-kisan kotuna ba tukunna, sannan za a yi aiwatar da su. Da zaran ka kai kamar yadda na fara magana a baya, da zaran ka fara magana ka fara cewa za ka kai ƙara kotu, ka zama abin Allah ya wadare a cikin al'umma.
To amma kamar misali waɗanda aka kama, wasu suna ganin cewa waɗanda aka samu ɗin aka kai kotu, za su ga da zancen ya fara an yi wuri an kama shi ko an kama ta an kulle an je kotu sau ɗaya sau biyu, sai zancen ya fara ne ba a zuwa har ƙarshe a bi cewa menene hukuncin da doka ta tanadi kuma me ne hukuncin da alƙali ya zarta. Don ya zama darasi ga waɗanda su
akwai abin da madan take so ta fito da shi wanda ni na riga na harawo shi, ni ta gila ka san mu da su 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 dauka suna zaune a duk wani lokaci in ba zuwa kai ka same su kuma da zuwa. Amma mu muna cikin al'umma, wato akwai larura ta mutane ba su fahimci menene ma hakkin su. Yanzu kamar matan da na baka misali, zan za ka yi mamaki idan ce maka tana kwance a gadon asibiti, ga mu ga mutanen fi da sun zo ana neman yadda za a neman mata hakkinta, ba wanda ya magana ma raba mata aure ko a raba auren.
Wacan da mijinci ta kasa da mutu.
Ita nake baka misali. Kasan duk sai da muka gama bayanan mu, kuka take da irin da take ce ɗaya daga cikin mu mace da take cikin mu tsaya tana son za ta yi magana da ita. Duk muka fice muka ba. Kasan sakon da take a zo a gaya mana, so ita fa ko mi ma za mu mata ta haƙura. Kawai Allah ya ba ta lafiya ta koma gidan mijinta. Kasan jin da nake na dusa.
Kenan?
Eh. A wasu daga cikin mu suka zama provoked.
Amma misali kuntan ita jami'ar ta ku ta tambaye ta ko menene dalilin ta?
Amma to magana ta gaskiya ka gane ko a irin wannan yanayi ba ka takura ma mutum. Ko ka zai bayani sosai a irin wannan magana ba ka takura ma mutum ka nemo wani bayani na wanda ba shi ne a karan kansa ya abu nawa. Na ka kawai inda shawara ka bayar don mu a kansan abin da ka nuna mana shi ne ba ka da hujjar kai mutum hukunci. Ko kuma ka tilasta masa ya dauki shawara, zaɓin za ka zube masa ya rage ruwansa ya ɗauka. Fa irin wane ne ba ka da hukuncin da ka ce fa dole sai an tafi
kuma shi ce na hakan kuka kyale ta.
To labarin da yana da tsayi amma ina nuna maka irin wato nakasu ko kuma ƙalubalen da yake gaban mu da muke gudanar da irin wannan da kuma al'umma janare da kamar yadda Maryam ta faɗa.
Kamar yadda ya faɗa ya kuma dora, ka san akwai fasafai da dama wanda za a iya cewa na bar shi da Allah. Kuma sannan society din mu muna da matsala, sai yanda idan yanzu kaka fito dan auren ka ya rabu, idan akwai cutarwa a batun aure addini ma bai yarda da hakan ba. Idan akwai cutarwa abinda al'umma ya kamata su fahimta kenan, idan akwai cutarwa ba haramu bane ba ka zauna ka ce kana neman a sauke maka, amma da zaran ka ce kana so akwai wata ta zo ta same ni, tabbas ana zaluncin zalunci fiye da yadda baka zato tunda zai yi watanni bai ma san cinta ba bai san shanta ba bai san komai ba, amma wannan fa ba zai hana shi ya dawo da dare yake zai nemi hakkinsa ba. Na kuma nuna masa shi bai ma san ta ina ba, kuma zai iya zuwa wata sa'in ya ce maka ina abinci, idan babu ya kuma da ke akan wannan baka kawo ba kuma kana tsammanin a kawo a baka. So na zauna da ita muka zauna muka yi magana da ni da ita magana wanda aka yi batu na ɓaro-ɓaro. Yawanci mutane irin waɗannan idan ka zauna ka yi magana da su, magana ɗaya suke faɗa. Idan na rabu da shi al'umma za su fara ce min na fiye ka shakashan aure, kaga kenan an koma kan batu na al'umma kenan. Because al'umma ba za ta zauna ta fuskanci dalilin ma me yasa kika fito ba, a'a idan ka fito laifin mutum ne ba za a zauna a ce namijin ba. To wata sa'in dole ko mun fushin kamar yadda daktar yake faɗa za ta fara kawowa a kanta, duk da cewa ba laifinta ba ne ba, za ta fara kawowa a kanta wata ƙila ni ne nake da problem. Kuma da zaran ta fito da wannan issue ɗin ni ne nake da problem, there is a psychological problem kenan, ta zamto disoriented. Kuma duk ranar da aka kai ta bango to komai zai iya faruwa. So maganin kar a yi kar a fara, daga fara an fara gani ya kamata a magance shi.
To nan za mu jabirki kan wannan batu a wannan karan, sai zuwa wani lokaci nan gaba mu sake waiwayar wannan batu, inda za ku ji ƙarin haske da masanan suka yi da zai taimaka wajen shawo kan wannan lamari. yanzu a madadin su duka da kuma wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya